بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار نعوذ بالله من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ساكي ميقا قدير مغا الله تعالى وديكا رأيور ميو وني نقوم شاهدو چكي وطر رجل هجراء الف دبو اير الهدو دا أربعين دا بقوي وديدي دا uku ga watan Janairu miladiya ta 2026 yau ma ga cikin ikon Allah da yadda da gare shi zamu ci gaba da karatun mu da muke yi a cikin wannan littafin mai albarka na Umdatul Ahkam tare da sharhin littafin mai suna Iqadul Afham sharh Umdatul Ahkam na Sulaiman ibn Muhammad Allah ta'ala ya muna jagoranci wannan kuma shine zai zama darasin mu na 79 a cikin wannan littafi zamu tashi kan hadisi na Aisha da Ummu Salma haka ne ko hadisi ana bugun mai lamba na 182 Allah ta'ala ya muna muwafaka wajen fada da fassarawa da kuma tsayawa bisa abin da yake shine daidai Hadisi mai lamba ta 182 yace an Aisha wa Ummu Salma radiyallahu anhuma anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min alihi summa yagtasilu wa yasumu muttafaqun alaihi wannan hadisi idan ba manta ba satin da ya gabata wanda muka yi darasi hadisin yana yayi magana akan wasu daga cikin irin ayyukan da idan mutun ya aikata su azumin sa yana nan babu abin da ya shafi azumin mutum koda mutun ya aiwatar da irin wannan al'amari din shine muka ji koko mun tattauna akan abin da ya shafi sahur da kuma albarka da take cikin sahur wanda shi malam mai iqazu afham ya fitar mana da albarkoki dai har guda biyar na ainihin sahur yau kuma zamu tashi akan hadisi da aka kawo daga Aisha da kuma Ummu Salma to wayannan mata guda biyu manyan mata ne wanda ake kiran su ummahatul mu'mini iyayen mu'mine ne dukkan su matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma mun sha batu akan Aisha ko yawa amma Ummu Salma ba ku faɗi waɗansu abubuwa akan ta na farko ita Ummu Salma sunanta Hindu binti Abi Umayya al-Makhdumiyya wannan shine sunanta amma ana mata laqabi da Ummu Salama ko kuma Ummu Salma wannan shine laqabinta wannan kaga mu ne ba mu da laqabi amma sauran Larabawa da sauran kabilu yawanci sukan sa laqabi a sunayensu ba a cika kiran su da sunaye kai tsaye ba ana ratiya musu wani laqabi musamman Larabawa don girmamawa da kuma sanin abin da ya kamata to wannan mata Ummu Salma imam bibi labarin rayuwarta za mu ga tana da abubuwa na abin koyi da yawa a ciki na farko ita wannan mata tana cikin mutanen farko da suka yi hijira daga Makka zuwa garin Habasha kusan an ce hijira ta da ba irin ta yanzu bane ko tafiya ce ko dai a ƙasa ko akan jaki ko raƙumi ko doki kuma a wancan lokacin ba kowa yake da wannan abun kuma ku tana wancan yankin yanki ne na Sahara ba bishiya ga zafin rana ga wahalhalu ga babu ruwan sha ko yanzu Saudiya da kuka suke da ruwan nan daga Red Sea suke pumping din ruwan su ka tura yadda ake tura ruwan daga Red Sea a kowace rana suna pumping sama da liter billion nawa bakwai ko sama da haka kowace rana to ka auna tafiya daga ainihin garin Makka a wancan lokacin ka tafi Ethiopia Addis Ababa sai ka shigo Afirka to ta yi hijira daga ainihin Makka tare da sahabbai suka zo Habasha don me kiyaye addini don su rayu da addini kaga tana da abin koyi bayan nan ta yi hijira daga Makka kuma zuwa Madina duka wayannan tafiya ce ba ƴar ƙaramar tafiya ba a mota ma su da suke da ka'ida na speed limit wajen awa 10 za ka yi daga Makka zuwa Madina ko daga Madina zuwa Makka saboda suna da ka'ida na hawa abin hawan su akwai speed limit da ba dama ka wuce to yanzu zaka bi wannan ka'idar tasu akalla zaka yi awanni 8 ko sama da haka daga garin Makka ka daga garin Madina kafin ka zo Makka ko kuma daga garin Makka kafin ka je Madina to sai ka auna kana cikin mota a ce speedometer da yana reading 100 ne kai awa 8 ai ka san tafiyar ba karma bace kilometer 450 ne daga Makka zuwa Madina to haka ta cinye a kasar sannan a lokacin da za ta yi wannan hijira din Allah ya jaraba ta a ƙarƙashin wannan hijirar ta samu jarabawa guda biyu ko uku da farko an hana ta mijinta kuma an kwace ƴaƴanta amma haka ta hakura ta bar mijin da ƴaƴan ta yi kuka mai tsananin kuka yana daga cikin ta labari na abin tausayi da abin al'ajabi tarihinta saboda ta yi kuka iya kuka domin raba ta da aka yi da ƴaƴanta saboda kafirci a bari suka ce ba za ta yi hijirar ba ko kuma ta yi hijira ta bar mijinta da ƴaƴanta wanda ta zaɓa amma sai ta yi hijirar ya kamata mu dinga auna yadda waɗancan mutane suka yi kuma sun yi wannan ne ba wai don fa su samu wani abu na duniya ba a'a don suna neman yardar Allah suna so Allah ta'ala ya yarda da su kun ga labarin ta akwai abin alajabi kuma mata ce mai hikima mai basira malamai suka ce inda ake gane hikimarta da basirarta lokacin da aka zo za a yi sulhu na Hudaybiya an hana manzon Allah shiga garin Makka aka ce ba zai shiga Makka ba a wannan shekara din su kuma sun ɗauko harami za su yi aikin umra da aikin hajji sai annabi ya je musu ko dusu yi aski sahabbai sai suka ƙi bin wannan umarnin kawai suna so manzon Allah ya ba su dama su shiga garin Makka kawai ko da ya ne suna ga bai dace a ce annabi ya ce a fita ba sai ya dawo cikin tantin sai yana zaune sai Ummu Salma ta ce masa ai ga shawara kar ka damu da ƙin yin aikatar da basi ba ka fita ka je ka yi aski kar ka kula kowa ka je ka yi aski manzo Allah da ya fito ya aski kuma sai suka zargi kansu duk sahabbai suka ce kai ton mu annabi ya umarce mu babu gashi ya fito ya yi sai kowa ya je aske kansa saboda iliminta da basirarta da ba ta fahimta ko mace ce mai tsananin tarbiyya yadda za mu gane tarbiyyanta akwai ɗaya daga cikin tabi'ai wadda ita ta rene shi shine wani da ake ce masa Hasanul Basri Hasanul Basri ita ce ta rene shi shi ɗa ne na baiwarta idan baiwarta za ta tafi irin aikatau ɗin nan sai ta ajiye shi a gida a gun Ummu Salma idan ta ajiye shi sai ya dinga kuka to dan abincin da ta bar masa in ya kare sai ta rasa ya lati da shi. Wataran an ajiye shi an tafi, ta rasa me za ta bashi. Ummu Salma kawai sai ta zare mamanta, sai ta sa masa a bakinsa, sai ta ji yaro ya yi shiru kawai. Da ta ga yaro ya yi shiru, ta mamaki ta ce, to me ya faru? Da ta zo kwabe, sai ta ga ruwan nono yana zuba. Tsohuwa da ruwan nono. Ka gani? Kuma sai Allah ya samar da ruwan nono. Duk da cewa a ƙasar Hausa suna da dabarun da ake gyaki mama nonon ta kawo ruwa ko? Akwai wani kunu da ake na salala, wanda in mace ta sha nonon ta zai farfado ya kuma zubar da ruwa, kuma a baiwa yaro shi. Mata yanzu duba san wannan ba. Za a haɗa da ƙaiƙayi da wani jan algarib da wani rarraye, haka ake haɗa sai a yi kunun. Sai kuma ta dinga sha kwana ɗaya biyu kawai sai ruwan nono ya fito a nononta, sai a baiwa yaro ya ci gaba da shi. Aga yanzu duk wannan technology ko wannan ilimin babu shi a wannan zamanin ko? Muna ganin kamar mun ci gaba, ashe mun ci baya. Eh mana? Eh? Allah ya gafarta. Wai ran ke ɗaya ce wai a ba su su yi su haɗa. Sai dai mu je mu binciko. A gun dattawa ko? Yawa tun da an ce yana iya yiwuwa, sai a je a binciki tsofin mata. Za su faɗa maka yadda ake. Allah ya datar da mu. To Ummu Salma ta daga shi sa shi Hasan al-Basri, saboda tarbiyyar da ta yi masa, ana masa makirari cewa yaya mutane za su bata idan akwai Hasan al-Basri a cikinsu. Dan mu gane irin yadda take da tarbiyya, ko mace ce mai tsayawa da kiyaye gaskiya. A tarihin rayuwarta tana tsayawa da kiyaye gaskiya. Waya daga cikin abin da za mu koya a rayuwarta, bata ɗau jarabawa a matsayin musiba ba, ta ɗauki jarabawa a matsayin alama ta soyayyar Ubangiji. Musamman yanzu idan aka jarabe ka, sai ka ɗauki jarabawa a matsayin wani musiba. To ita bata ɗauki jarabawa a matsayin musiba ba, ta ɗauki jarabawa a matsayin alama ce ta so daga Allah. Don me yasa? Saboda tana aiki da karantarwar addinin Musulunci. Misali, wancan ‘ya’yan da aka raba ta da su, ta yadda Allah ne ya kaddara kawai sai ta haƙura, amma ta ji baƙin cikin rabuwa da su. Amma daga ƙarshe Allah ta’ala ya haɗa su. Na biyu, mijinta wanda ya fara aurenta shi da ake ce masa Abu Salma. Abu Salma ya rasu, ta yi istirja’i, ta yi addu’a, amma sai ta ji a ranta cewa to wannan miji za ta haifa, wannan miji za ta aura wanda ya fi Abu Salma. To shi ne bayan ta gama ta kaba, sai manzon Allah ya aika mata wani ya ce, a je a faɗa mata yana son zai aure ta. Kun ga jaraba da aka yi mata, ta zama mata mai alheri, ta ci jaraba. Za ka ‘yan uwa mu dinga koyan darasi daga rayuwar mutane. Shi sa Abdullahi ɗan Mas'ud ya ce, fa inna sa'ida man wa'iza bi ghairihi, ya ce mai cin nasara shi ne wanda ya wa'aztu da waninsa. Idan ka ga wani abu ya samu waninka, to sai ka bibiyi wacce hanya ya bi har Allah ya kubutar da shi a yanayin da ya samu kansa, kai ma sai ka kubuta idan kai koyi da shi. To a taƙaice, wannan baiwar Allah wayannan suna daga cikin darussan da za mu koyo a cikin rayuwarta. Mace ce mai hikima, mace ce mai ilimi, mace ce mai juriya. Tana da juriya don abin da zai karantar da kai juriya. Aure tafiyar da ta yi na hijira gari biyun nan, ta je Habasha, ta zo ta je Madina. Duk wannan da ƙafafuwanta ta yi, ba wai kana tsammanin tana da wani mashin ko a lokacin daɗin ma ba kowa yake da raƙumin ba, ba kowa yake da doki ko jakin ba. Kusan muna har yanzu akwai ni'ima fa a Najeriya. Wallahi akwai wani soja ya mutu, ya muna taɗi da shi, ya ce an kai su Dafur. Ya ce a Dafur da suka je, idan za ka auri mace, to ƙa'ida ne sai ka sayi jaki alfadari. Ya ce masa, to wannan jakin na me? Sai ce shi ne abin tafiye-tafiyen matar. Idan za ta tafi garinsu, jakin za ta hau wannan alfadarin. Za ta kai wani niƙa ko za ta ɗauko wani itace ko wani abu, shi za ta hau ta je ta ɗauko.
kaga matan mu anan suna cikin ni'ima ko amma kuma sai su rena maka kai mijin su ce maka kai ba abin da ka musu ba kaga suna cikin ni'ima garin ma haka gari zaka dako ka kawo musu muku iyayen mu sai mun je mun bude rumbu mun dako hadin sun sussuka shi sun sheke sun bushe sannan sun surfa sannan sun daka sun wanke sun shanya ya bushe su daka wanda ba za a shanya shi ba su nika akan dubi duka kuma su yi abincin rana kuma a ci su yi na dare kuma yanzu mace in ka zo ba kalwa zai ce babu kalwa ba za a yi abinci saboda ba ta da hikima ko kaga mata yanzu saboda ba su dauki rayuwar aure a matsayin rayuwa ta samun lada ba yanci mata da suke aure a yanzu sun dauki aure a matsayin wani business venture ne kawai yanzu suka je gidan mutum suka ga babu wani har ga yanzu su yi kokari yadda za su murɗe auren kawai su guda musu su barka da wata cuwacuwar su da ke su kuma sun ga babu wani cuwacuwar kawai zai su rabu da da ba don mai ta Allah ya datar da mu to Ummu Salma gaskiya jajirtacciyar mata ce wannan kaɗan daga cikin abin da za mu faɗa a kanta wani lokaci za mu ƙara waɗansu abubuwa ai akan rayuwarta to da ita da Aisha su suka rubuto mana wannan hadisi malai yace radiyallahu anhuma Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda da su yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana ya kasance yudrikul fajr lokacin alfijir yakan riski manzon Allah wa huwa junubu alhalina tare da janaba min alihi wanda ya samu a dalilin kusatuwarsa da iyalinsa mana kenan da daddare yakan kusaci iyalinsa ainihin na saduwa da ita kuma ya kwanta bai yi wankan janaba ba har alfijir ya keto ya same shi sannan sai suka ce summa yaghtasilu sannan sai ya tashi ya yi wanka wa yasumu kuma ya azumi ko ga mun dauki wannan hadisin a jumlatance abin da yake karantar da mu shine ashe mutun ya wayi gari da janaba a jikinsa wannan baya haramta azumi ina fatan fahimta amma mu gane bambancin ba janabar ya samar ba yana cikin azumi kafin ayi azumin ne ya samu janabar da haka idan ya tashi zai ci gaba da azuminsa wannan janaba ba za ta hana shi daukar azumi ya ci gaba da azumi ba mun gane ko Allah ya datar da mu shine malai yace ma'anil kalimat dai ba ma'anoni na kalmomin da suke ciki kalma ta farko yace aljunubu me aljunubu yace ai man wajaba alaihi al-iktisa shine duk wanda ainihin wanka yake zama wajibi a gare shi bijima'in a dalilin saduwa da mace au ihtilamin ko kuma a dalilin mafarki ai wannan sune hanyoyin da mani yake fita a cikin dan adam ko dai mutum ya sadu da mace ko kuma ya yi mafarki ko kuma wasu hanyoyi da shi zai bi da ba tun fahimta akwai hanyoyi na irin istimna abin da suke cewa masturbation ko da ire-iren waɗannan abubuwa ɗin to in mutum ya yi ɗaya daga cikin irin waɗannan hanyoyi ya samar da fitar mani a jikinsa sai a ce sunansa aljunubu wanda yake ɗauke da janaba na ba tun fahimta wannan kalma ita kaɗai fitar mani sai ce alfawa'idu fa'idodin da za mu samu cikin wannan hadisi malai ya ce hadhal hadis yadillu ala anna man asbaha junuban fa sawmuhu sahihun ya ce wannan hadisi yana nuni ne yana nusar da mu akan cewa duk mutumin da ya wayi gari yana ɗauke da janaba to azuminsa ingantacce ne misali ka kwanta cikin dare kana saurayi baka farka ba sai da gari ya waye daga farka kuma sai ka ganka da me kai mafarki a jikinka akwai mani na mafarkin da kai to wannan fitar mani da kai cikin dare ba zai hana azumin kai ya zama ingantacce ba mun fahimta yawa azumin ka yana nan a matsayin azumi ingantacce in kuma kana da iyali kaje ka kusace ta kai samu fitar mani a jikinka a dalilin kusatar ka da iyali bayan nan kuma sai ka kwanta bacci baka tashi ba har alfijir ya fito ko sahur ma wata kila baka yi ba to wannan ba zai hana ka cigaba da azumi mun gane ko shi sa malam yace هذا الحديث والحديث يدل على ان من اصبح جوا دوك وند يوي غري جنبن ينا حال مي جنبا وصومه كاغ عزمنسا صحيح انغتتچه ني لا قضاء عليه باب رامكو اغش من غير فرق باتا دبن بنچوا بين ان يكون مي جنابه ان جماع او غيره باتا د ان سام بنچچا wannan janabatu same shi ta same shi a dalilin ainihin saduwa da iyali ne ko kuma ta wani salo ne ta same shi amma dai ta same shi mai a daidai lokacin da ake da zaka iya daukan azumin ka to in ba kai wanka ba har lokacin da zaka dauki azumi ya wuce to azumin ka kuma zaka ci gaba da yin sa ba za a ce wannan janaba ta hana ka ba mala yace wa ilayhi dhahabal jumhur akan wannan magana jumhurin malamai suka tafi dukkan malamai sun tafi akan cewa in mutum ya waye gari da janaba to babu komai akan sa azumin sa yana nan ingantaccen azumi ne ashe kenan wannan hadisi yana karantar da mu cewa akwai ayyuka da musulunci yayi sassauci a musulmai na ibada kamar me kamar yana daga cikin karantarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in mutum ya kusaci iyalinsa abin da yafi dacewa shine in ma ba zai wanka ba to yaje yayi alwala yazo ya kwanta da alwala kar mu tsallake wannan in har ba za ka yi wanka ba a yayin da ka kusaci iyalinka to kuma ana so cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai me kai alwala akalla in kuma za ka iya kai wanka ka dawo ka kwanta in ba alwala ba ta samu ba wanka bai samu ba duka babu laifi dan manzon Allah an rubuto yakan yi mai sadu da iyalinsa ya kuma kwanta ba tare da ya taba ruwa ba ma'anan taba ruwa anan ba tare da yayi alwala ba tare da kuma yayi wanka na janaba sai lokacin sallah sai ya tashi sai ya wankansa sai ya sauran abubuwan da yake yi na nafilfilinsa kana ya fito masallaci da batun bayyana وقال النووي رحمه الله يتي امام النووي الله يجيكش دراما يتي اجماع اهل هذه الامصار على صحه صوم الجنب يتي دكم malamai na wannan gari garin da yake kenan sun hadu akan ingancin azumin mai zanaba sa'un kana an al-ihtilam ce wannan janabar ta samu ne a dalilin mafarki ya jima' ko kuma a dalilin jima' wa bihi qala al-jama'ir as-sahaba kuma da wannan magana da yawa daga cikin sabon manzon Allah suka yi batu akai ana su ma sun tafi akan wannan magana wattabi'in da kuma tabi'ai almajiran sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka sun tafi akan wannan magana cha in mutu ya waye gari da janaba to azumin sa yana nan wannan janaba ba ta taba ingancin azumin sa yana nan daram dadan na batun fahimta sai malam yace ai shi wannan azumi misalin jinin al'ada ne ko kuma jinin biki a yamace wannan janaba din daga idan mace misali sai ce tsarki dab da fudowan alfijir kafin alfijir ya bayyana sai ce tsarki na batun fahimta to yanzu ta tsarkaka me ya rige je ta yi wanka ko to sai ba ta yi wanka ba alfijir ko ya budo to azumin wannan rana yana kanta rashin wankan ba zai hana ta yin azumi ba saboda already abin da zai hana ta yin azumi shine rashin tsarki kuma ya guce ta zo mace mai tsarki yanzu abin da kawai yake kanta shine ta yi wanka don ta tsarkaka gaba daya sai ta ci gaba da kuma ibadodinta da wata fahimta kuma haka hukuncin sa yake ga mai jinin al'ada idan mai jinin al'ada jininta na al'ada ya dauke daidai lokacin sallar la'asar misali to lokacin wannan sallah din za ta yi azhar da la'asar na wannan rana haka kuma in azumi ne haka kuma mace mai jinin biki haka mutum mai janaba shi ma in janaba ta same shi kuma lokacin sallah yayi to azuminsa yana nan kuma zai yi wanka ne sai ya zo ya tabbatar da sauran ayyukansa na abu yana na annabi na addini shi sa mala yace idza dahrata qabla al-fajr idan a ce wayannan mata guda biyu mai al'ada da mai jinin biki za su yi tsarki gabanin kudowan al-fajr sun matala al-fajr qabla iktisalihima sannan sai ainihin mai al-fajr ya fito gabanin su yi wanka sai al-fajr ya fito gabanin su biyun su yi wanka ko dai mai jinin al'ada ko mai jinin biki matar da ta aihu kenan sai kafin su yi wanka sai al-fajr ya fito mala yace fa innahu yasihu sawmuhuma to azumin su ya inganta rashin wanka ba zai mai ba zai shafi ingancin azumin su ba tunda mai tunda sun riga sun yi tsarki tsarkin da mun shi ake tabbatarwa to already tsarkin su ya tabbata dan haka sai su ci gaba da ainihin mai azumin su wajibu alaihima itmamu haka ya zama wajibi akan su cika wannan azumin kana tarikatul gusla wannan matar ta ban wankan ne amdan da ganga hausa hawan ko kuma da rafkana bi udhrin da udhri ta bar wankan aw bi gairi udhrin ko ba da udhri ba ta bar wankan duka haka kuma mai janaba kal junubi kuma mai janaba ne man tala alai alfajr mutumin da ainihin alfajr yake to akan sa huwa yujami'u a lokacin yana saduwa da iyalinsa wannan kuma sabuwar magana ce malaika eje in ko mutum yana kusatar iyalinsa sai alfiji yake to ya zai nan ma malume magana da suka rinja cewa zai ci gaba da azuminsa babu wata magana na ba ta mun fahimta wallahu alam dan haka shi ya kamata mu san ainihin me wannan magana nabiyu yace jawazul jima'i fi layali ramadan wannan hadisi yana gwada mana halaccin mutum ya kusaci iyalinsa a cikin daren Ramadan cikin dararen watan Ramadan a farkon musulunci sahabbai ba sa kula matansu ina ba ta fahimta musulunci ba sa kula matansu har sai da Allah ya kawo aya ya saukar to daga lokacin aka halatta musu kusatar iyalinsu ina ba ta fahimta aka ce musu yanzu kan ya halatta arrafasu ila ni sadu ya halatta ku je ku sadu da matattakin ku ku nemi abin da za ku nema na ayaye da sauransu koda cikin watan Ramadan ne da daddare ya halatta ku kusace su to shikenan wannan hadisi sai zo yake take tabbatar da waccan magana da ta zo cikin alqur'ani shi yasa yace hadisin yana gwada mana jawazul jima' fi layali Ramadan ece akwai halaccin mutum ya kusaci iyalinsa a darare na watan Ramadan abu na uku ece ta'khirul ghusli ila ma ba'da tulu'il fajr wannan hadisi yana sake karantar da mu cewa ashe mai janaba ya halatta masa ya jinkirta wanka har sai bayan fitowar alfajir in ya haka bai laifi ina fata mun fahimta misali ka waye gari dare ne da ake daukan azumi amma ka sadu da iyalinka ko kai mafarki sai ka tashi kai sahur ka zauna kana waɗansu abubuwa ya halatta ka jinkirta wanka har sai alfijir ya fudo idan alfijir ya fudo sai ka tashi kai wankanka da alwalarka sai ka fita ka tafi masallaci wannan ya halatta ina ba ta fahimta to babu laifi dan mutun yayi haka Allah ya datar da mu an abi hurairata radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala man nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba falyutimma sawma fa inna ma atamahu Allahu wa saqahu muttafaqun alayhi hadisi na gaba an jiyo shi daga Abu Huraira shine Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi ko sunansa amma na masallaki da Abu Huraira Allah ya kare da gare shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi mai tsira da amincin Allah su kare tabbata a gare shi
ce man nasiya wanda ya manta wa huwa sa'imun alhali yana azmi fa akala sai ya ci wani abinci aw shariba ko ya sha abin sha manzo Allah ya ce fal yutimma sawmahu wannan mutum ya cika azuminsa misali da rana ka fito kamar ranar farko da rana ta biyu da rana ta uku aka samu mantuwa ko wani sai ya ji ya kwankwadi ruwa sai ya tilo ce ashe fa ana azumi wani sai ya ji ya danyi lomo biyu a wani abinci sai ya tilo cewa azumi yake to irin wannan cin abinci ko shan ruwa a irin wannan lokaci amma da mantuwa manzo Allah ya ce wannan bai cutar da azumi mai azumi bal yutimma sawmahu ya cika azuminsa don me yasa ya ce fa innama at'amahu Allah Allah shi ya ciyar da shi wa saqahu ya shayar da shi da kun ga idan misali da azumi ka ci abinci da mantuwa to azumin ka yana nan ya ce ja inda al-hakim wannan hadisi ya zo a wata riwaya daga Imam al-Hakim an-Naisaburi yake cewa man aftara fi ramadana nasiyan wanda ya bude baki ko ya sha ruwa ko ya ci abinci shine aftara fi ramadana a cikin watan ramadan amma nasiyan yana mai mantuwa ba wai da gangan ba mantawa ya ci abinci yace fala qada alaihi ku sani babu ramuku a kansa wala kafarata ko babu kafara a kansa wannan hadisi kamar ya sake mana fassarar hadisin baya ko cewa wanda ya ci ko ya sha da mantuwa to ya cika azuminsa to sai aka zo aka ce kun san wanda ya ci abinci da gangan a watan ramadan zai rama wannan azumi kuma akwai kafara a kansa to wannan kuma bisa kuskure ka ci to bisa kuskure bayan za ka ci gaba da azuminka ko babu waɗannan hukunci a kanka hukuncin me hukuncin ramko da hukuncin kafara ya faɗi a kanka to sai ma'anil kalimat wa huwa sa'im ay jumlatun haliya ita wannan jumla ce ta ke gwada mana yanayi ko hali ma'ana alhali yana azumi wanda ya ci abinci a halin da yake azumi amma da mantuwa na fatan fahimta nasiya kalmar nasiya fa yace an-nisyan zuhulul qalbi anil ma'lum shine zuciya ta goce daga abin da ta sani abu ne sananne sai zuciyarka ta manta da shi sai ka je kai abin da ba shi ba misali sananne ne dura a watan ramadan ba a cin abinci amma sai zuciyarka ta karkata zuwa wani abu sai ka manta cewa a cikin watan ramadan din sai ka ci wani abinci na fatan fahimta yace adamahu Allah wa saqahu ai ja inda Tirmidhi ya zo a wata riwaya ta Abu Isa Tirmidhi fa innama huwa rizqun a ibn riwaya ta Tirmidhi da aka hadisi aka ce wannan arziki ne razaqahu Allah wanda Allah ya azurta shi dashi mana wanda yake azumi sai ya manta ya ci ko ya sha to wannan arziki ne sai Allah ya azurta shi dashi da aka ya ci gaba da azuminsa ba komai wayannan sune kalmomin da malai fitar mana wadda suke cikin wannan hadisi to yanzu za mu shiga cikin fa'idodi yace al-fawa'idu fa'idodin da za mu fa'idantu da su a cikin wannan hadisi na Abu Huraira yace yufidul hadis yace wannan hadisi yana fa'idantar da anna man akala cewa lalle wanda ya ci abinci aw shariba ko kuma ya sha abin sha nasiyan amma da mantuwa ba wai da gangan ba a alhali ya manta wa huwa sa'imun kuma yana azumi Allah ya ce la yufsidun sawmahu wannan bai bata masa azuminsa na fatan fahimta wa la yufturu bihi kuma ba a karya azumi da irin wannan cin abincin wa hadha masabu aksarul ulama bale ce wannan kuma ita ce masaba ta mafi yawan malamai cikin malamai da suka tafi cewa duk wanda ya ci abinci ko ya sha abin sha a lokacin da ake azumi amma bisa mantuwa ba wai da gangan ba mantawa ya ci babu komai a kansa. Yace annal akala wa shurb, yace kaga ci da sha, min ta'ammudi wanda aka yi shi da gangan, Allah ki wanda yake tare ya yana tune ba wai manta ba yana sare yubtiru sa'i, to yana kare azumin mai azumi. Idan ka ci abu da gangan ko ka sha abu da gangan kuma kana sani ba wai manta kai ba, to wannan yana bata azumin ka. Kala ibnu Quddama rahmatullahi alayhi, ibnu Quddama rahmar Allah tabbata a gare shi yake cewa al akalu washurbu wa hadha la khilafa, yace ci da sha wannan babu sabani, anna man ta'ammadahu, duk wanda ya ganganta ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu, mana yayi ci ko ya sha da gangan ba bisa mantuwa ba, ya sha da gangan, Ibn Quddama yace yubtiru, ya kare azumin sa, wa yajibu alaihi al-imsaku, daga lokacin kuma ya zama wajibi ya kama bakin sa, ba zai ci gaba da cin abincin ko ya sha abin sha ba, wal qada'u, kuma akwai ramko a kansa. Unga be hukunci biyu ko na hukun akwai me kafara tunda da ganganye. Saboda haka lalle yan uwa mu kiyaye tsakanin lokacin da mutum yake azumi, kada ya dinga wasa da azuminsa, musamman ma irin waɗannan abubuwa na yau da gobe wanda mutane suke rayuwa da su, tun daga wani abu ya je ya dinga wasa da shi har ya karya masa azumi, ko wajen ɗanɗana wani abin ɗanɗano ko cin wani abinci da sauransu. Da haka mutum ya kiyaye, Allah ta'ala ya mana taimako. Yace lima akhrajahu Ahmad an Ummu Ishaq anna kanat inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa ata bi qas'ati, yace wannan ko saboda abin da aka fitar daga aine Imam Ahmad ibn Hanbal daga wata mata mai suna Ummu Ishaq anna kanat inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ita wannan mata ta kasance a wajen annabi mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, fa utiya bi qas'ati, sai aka zo da wani akwashi. Ai mun san akwashi ko kamar yanzu a ce da plates ko wani foot plugs, inda zamani ya juya ba a samun akwashi ko yau, sai in ka je ƙauyukan mu da waɗansu garuruwa kamar manyan burane yanzu suna ado da irin wannan kwanuka wanda aka sansaka su daga itatuwa, so ne kas'a na ba ta fahimta, to irin waɗannan abun amfani a gida wanda aka sassaka su daga itatuwa, da akwai za ka gani har tuwo da miya ko na akwashi, yawa da ɗan kofin shan ruwa, duk ana yi na akwashi a kawo har da tiren da za a ɗora a kai na da ludai, to duka wannan da ana yi. Yanzu muna ga technology ya ci gaba ko abun ya yi nisa da mu, kuma wancan ɗin is more healthier dan mai zazzabi da shi zai iya absorbing abin da yake bai da kyau, sai janye shi a jikinsa. Amma yanzu wannan sai dai ma ya haifar maka da me, ya sake sa maka wani abu kaman kwanukan da aka yi su da irin dalmomin nan, tunda dalma guba ce shi ne abin da ake kira turanci led, daga led kuma yana in ka samu wanda yake dauke da guba yana kashe mutane. Akwai ladin da bai dauke da guba kamar irin ka je jejin alkalari, kwallin da ake samu a wannan jejin bai da guba, amma an ka je na zamfara kun da ake tono zinare ladin su yana da guba, kashe mutane yake. Shi sa 2010 zuwa 11 12 13 aka samu outbreak na mai lead poisoning a zamfara a waɗannan yankuna, aka samu dusar zinare ta dinga kashe mutane, dusar wannan dalma ɗin, duk wanda ya shaka in yaro ƙarami ne sai ya samu mental retardation, mace mai ciki sai ta samu abortion, yara ƙanana suka dinga gamuwa da jinya anemia, jininsu yana ƙarewa, da dai abubuwa masifu iri-iri saboda illarsu. To kun ga da su ake yin five na ruwa, da su ake mana kwaniga muke ci abinci,
da tukwanan da ake yin abinci a gidaje. Some percentages na wannan me abu yana tafuta yana shiga cikin abincin da muke ci. Shi sa za ga kawai dai Allah dai ya sauka ko Allah dai yake biyo dan adam kariya. Amma ba haka ba wani abun ai sai ga ba amfani ma kirkiro shi da haka. An cire maka abu mai amfani, an kawo maka abun da dole su kansu sun yadda sun ce yana da mai residual effect. Ana residual effect din ya sa dole sai an gano cewa bai akwai illoli tare da shi. Allah ta'ala ya mana muwafaka. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi ita wannan mata Ummu Ishaq take cewa utiya bi kas'atin min sarid, an zo da wani akwashi ko kome ko foot flax wanda a cikinsa akwai sarid. Eh, sarid shi ne dangumin tuwo, dangumi na tuwo, mana an kawo tuwo ko dai wani abinci wanda yake an yayyanka shi nau'i daban haka ɗaya biyu haka annaba, kamar yadda an ɗauko marar tuwo za a yanka ta gida huɗu a sa a tukunya a dafa sai a sa a akushin. To irin wannan aka kawo sarit. Fa akalat ma'ahu, sai ta ci tare da wanda suke wurin. Thumma tadhakkarat, sannan sai ta tuna anna kanat sa'ima, cewa ai tana azumi. Bayan an ci wancan abincin da ita sai ta tuno ta ce tana azumi. Fa qala laha zul yadaini, sai wani sahabi wanda ake masa laqabi da zul yadaini sai ya ce da ita, al'ana bada ma shabiti, sai yanzu kika tuna bayan kin koshi, bayan kin koshi kika tuna. Fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, da annabi ya ji wannan sai annabi mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace atimmi sawmaki, ki cika azuminki, kar ku damu. Fa inna ma huwa rizqun, wannan wani arziki ne, saqahu Allahu ilayki, Allah ya cayar da ke shi, arziki ne Allah ya miki, ya ciyar da ke, ya shayar da ke daga cikinsa, da haka ki ci gaba da azuminki. Shi sa in dai mutum ba da ganganci ya ci abinci ba yana azumi, to wannan bai kare azuminsa. Ina fatan fahimta. Qala Hafiz Ibn Hajar, ce fi hadha raddun ala man farraqa bain al qalil wa kathir, yace wannan magana da aka samo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mai da martani. Yace Hafiz Ibn Hajar, yace akwai mai da martani gasuwa ga mutanen da suke cewa in ka ci abinci dan kadan ba komai, amma in da yawa ka ci shi ne kake da laifi. Saboda ita sai da ta koshi ko kuma aka ce mata ki je ki ci gaba da azumi. Ta haka shi sa Ibn Hajar ya ce akwai martani ga mutanen da suke bambance tsakanin abinci dan kadan da abinci mai yawa. Yace ikhtalaful ulama wa ala hal yajibu ala man ra'a man ya'kulu aw yashrabu an yadhkurahu amla, yace malamai sun yi sabani akan cewa idan yanzu ana azumi da rana sai ga wani mutum yana cin abinci, shin zaka tunasar da shi ka ce wani kana azumi fa, ko ba zaka tunasar da shi ba? Yace malamai sun yi sabani akan wannan. Wasu daga wajibi ne kawai in kaga mutum yana cin abinci ka ce masa ya kake cin abinci da azumi, wataƙila mantawa yi ko ka tunasar da shi sai ya daina. Wasu kuma suka ce babu dalilin zaka tunasar da shi. Yace ala qaulaini, an yi maganganu guda biyu. Alƙaulul awwal, magana ta farko annahu yajibu an yadhkurahu, yana zama wajibi ya tunasar da shi cewa na azumi kake ko wance azumi kike. Waqtara hadhal qaul Sheikh Ibn Baz rahimahullah, yace babban malami muftil umma Ibn Baz Allah ya jikan shi da rahama ya zabi wannan magana cewa idan ka ga mutum a lokacin watan Ramadan yana cin abinci ka tunasar da shi, wannan shi akan da ya tafi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Abinda yasa suka faɗi wannan saboda faɗinsa mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, ya ce me marra aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, duk wanda ya ga abinki ya canja shi. Ai abinki ne a ga mutum yana cin abinci cikin watan Ramadan ko yawa, sai dai in ya bayyana wata larura to shikenan sai a ci cigaba da cin abincinka. Amma babu larura da za ta sa ka ci abinci kuma a ganka kana cin abinci, akwai buƙatar a tunasar da kai. Ina fatan fahimta. Sai ce magana ta biyu, annahu la yajibu, ce bai zama wajibi a kanka ba dan ka ga mutum yana ci ko yana sha ka tunasar da shi. Li'annaka ta'lamu ilmul yaqin, domin kai kana da ilimi, ilimi ne yaqini, annahu akala aw shariba nasiya, cewa ya ci ne ko ya sha ne da rafkanwa. Kana da wannan ilimi, kun ga nan mai musulunci yake gwada maka, idan ka ga mutum yana cin abinci a lokacin watan Ramadan to karka masa zargi, kawai ka ji a ranka cewa mantawa yi. Ka sami ilimi ne yaqini cewa mantawa yi, kai masa wannan hukuncin, karka masa wani hukunci wanda ba wannan ba. A wannan yana gwada maka mai sauki da kuma adalcin addinin musulunci. Ba a so ka kama mutum ko ka zarge shi da aikata wani abin da ba haka ba. Dakin in ka ga mutum a lokacin watan Ramadan yana cin abinci, kawai ka ji a ranka ka sami yaqini cewa yana ci ne a bisa rafkanwa. Walam yataraqqab hina idhin munkaran, dakin a irin wannan bai fada a wannan lokacin, bai fada aikata abin ki ba, bai fada cikin aikata abin da ake yi ba, bai fada ciki ba. Saboda kana da yaqini a ranka cewa duk yadda aka yi ba na mantawa yi. Wa inna ma at'amahu Allah wa saqahu, kawai Allah ne ci da shi shayar da shi. Mala yace wal qawlul awwal huwa sahih, amma dai waɗannan maganganu guda biyu, magana ta farko ita tafi inganci. In ka ga mutum yana cin abinci a watan Ramadan ka tunasar da shi, ba mamaki mantawa yi, ba mamaki uzuri yake da shi. Ka gane? Idan uzuri yake da shi ce a wane ai wata larura ta sa nake ci, ka ga nan ma ka samu waraka. In kuma da mun mantawa yi kace wani ana azumi fa, za ka ji yayi mai sai ya tsoro da ya ce subhanallah, kawai istirja'i, kawai wani abu mai kama da haka, kaga ka taimaka masa. Shi sa malamai suka ce magana ta biyu, ta farkon ita ce magana wadda tafi ainihin mai inganci. Na fatan bayanta Allah ta'ala ya datar da mu. Sannan sai magana sa ta gaba da yake cewa mai ikhtalafal ulama'u fil majami'i nasiyan ala qawlayn, almasisa bane akan mutumin da ya sadu da mace a bisa rafkanwa, zai yi kuwa zai yi a ce mutum ya ci ya taki wata mace daga da mantuwa na to shubha ko mala yace ya ci akwai shubha, to shubha ta kama shi kenan ko? To shi da yace maganganu guda biyu aka yi, alqaulul awwal annahu alayil qada' wal kafara, duk wanda yayi wannan to akwai ramko da kafara a kansa, saboda kawai yayi ganganci za a ga ya aikata. Wastadallu bi hadisil majami' fi nahar ramadan, suka kafa dalili da hadisin da wani ya taki wata mata a cikin yinin watan ramadan, haisu ta yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, cewa manzon Allah mai tsada da aminci Allah su tabbata a gare shi bai rarrabe wannan abun ba. Sai ce masa a kawai zai yi kaza, hal kana an amdin aw nisyan, annabi bai fassara rarrabe wannan ba, shin da gangan yayi ko da mantuwa yayi, duk annabi bai tambaya ba. Sai ce akwai kafara da ramuko a kanka, shine mutumin aka kawo masa dibino ko aka ce gashi ka je kai sadaka da shi, yayi ga yace manzon Allah akwai wani wanda ya bi talauci ne dai ma ban da shi, ya za a dab ya kalle shi da ya ce to ka je ku ci kar matarka. Eh ai musulunci sauki ne da shi, karka ta kura wa mutane. Daga nan yace mala yace ba annabi bai tambaya ba kan da gangan yayi ko da mantuwa. Ta ba don fahimta. Wa taraka al-ibtisal, ya bar magana rarrabewa, fil fi'li wajen aiki, yanzilu manzil umum, sai ka saukar da shi a masaukata umum fil qawli, cewa magana cikin qawli, magana cewa kawai ya aikata aiki da aka hana shi. Sai magana ta biyu suka ce annahu la yafsidu sawmahu, wasu suka ce an dai bai bata azumin sa ba. Wa hadha ikhtiyaru shaykhul islam ibnu taymiya, wannan yana daga cikin abin da shaykhul islam ibnu taymiya ya zaba, li umumu qawlihi ta'ala, saboda fadin Allah madaukakin sarki da ya game yake cewa rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana da fatan bin da bisa wannan yace shekul Isra'il ga kawai bale Allah yace rabbana ya ubangiji mu la tu'akhidna karka kama mu in nasina idan muka manta muka aikata wani abu aw akhtana ko ko muke kuskure muka aikata wani abu na fatan bin da wale riwayatin sannan kuma sabbe da wata riwaya yace man aftara fi ramadana nasiyan wanda yayi kariya azumin sa a cikin watan ramadan da mantuwa yace wa hadha alqawlu huwa sahih wannan magana ita ce magana tafi inganci yace wa ammal jawabu an hadisil majami' fi nahar ramadan fa innahu kana mu'tamid yace amma magana dai amsa da aka fiye magana akan mutumin da yayi taki iyalin sa cikin yene a watan ramadan da gangan faka da jaa fi riwayati ya zo da watan riwayati yake ce halaktu yace na halaka sai manzo Allah yace masa ma a halakaka ko me halakar da kai sai yace waqatu ala imraati naje na auka matata annabi yace zaka yin azumi wata guda wata biyu a jere yace a a annabi yanzu ma wata ɗayan da karo eh sai da karfin sha'awar sa ko kusan cikin sahabbai akwai wanda aka ce saboda karfin sha'awa kamar Abdullahi dan Umar kace in ya kai azumi sai ya bude da saduwa da iyalinsa sai ya bude baki da saduwa da iyalinsa ba an ce in kana da ka dinga yin azumi ba to shi azumin ba baya kare sha'awa haka Allah halitta ce ta Ubangiji dan ka gane Allah yana halitta mutane yadda yake so eh to Allah ya halicce shi da wannan saboda karfinsa na sha'awa ta yadda yake in ya kai azumi zai je ya bude bakinsa da saduwa da iyalinsa na na bale yace ya taba ji wani bale mai da karatu ya bada labarin wani mutum yace ko zanin mata ya gani a kasuwa sai hankalin sa ya tashi saboda karfin sha'awa kaga halitta ce ta Allah shi sa an kaga mutum yana wani abu addu'a zaka masa kai masa addu'a ka ce Allah ka shiryar da shi kai in Allah bai jarabe ka da wannan gobe wani Allah ya jarabe shi kuma ba karamin masifa ba ce haka Allah ya jaraba mu da abin da imaninmu zai iya dauka yawa bai lokaci da haka yi mutum ya kiyaye ko Allah ya datar da mu yace wa annahu la farqa baina siyamil fardi wan nafli fi hadha al hukm sanna in mutum ya mala yace babu bambanci tsakanin azumi na wajibi da azumi na nafila indai kana azumi da gangan kaje ka karya shi to akwai kafara da kuma ramko a kanka babu bambanci tsakanin azumi na wajibi da azumi na nafila ko na nafila kake yi ba a ce kaje ka karya shi ba da gangan sai dai in bisa uzuri na fatan fahimta inda uzuri wannan babu laifi dan kai shi Allah ta'ala ya datar da mu daka ina ga kuma mun ji za mu karanta hadisin gaba lokacin mu ya yi nisa ko hadisin shi ma Abu Huraira ne to waɗannan hadisai guda biyu suna gaya mana akwai ayyuka da idan ka yi su ya halatta azumi kuma azuminka baya karewa hadisin farko kenan misali kaman ka ci ko ka sha amma bisa mantuwa wannan baya lalata azumi na wajen fahimta na biyu shine in ka waye gari da janaba a cikin watan ramadan wannan janabar ba za ta hana ka ci gaba da azuminka ba amma ba a haifar da janaban bayan an fara azumi ina fatan fahimta idan janabar ta faru kafin alfijir ya keto kaga azumi bai fara ba to wannan ba za ta taba azuminka ba amma janabar da ta faru bayan fudowar alfijir an fara za a je a yi sallah kaga azumi ya fara daga lokacin to sai a duba ko me sababinta idan sababinta da gangan ne to kaji hukunci in kuskure ne to shi ma mun ji hukunci Allah ta'ala ya mana jagoranci anan za mu dakata abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu ladan sa ya ba mu ikon aiki da shi wanda na faɗa bisa kuskure karancin fahimta ne kuma kasancewa ta almajiri Allah ta'ala ya gafarta mana na'am Now, what I can say is a money, what a gaba, Tamu Sama. According to the program, the IKE, Nagan, when you bound unlike Yoka, eating in water Ramadan, they should go to Baba Mike, who bought a shower at Eloka Chinyai, say I was Nansari, Che, Menene Mutimage, me Janaba, I want a lokacin. Da kuma lokutan da janabar ta dauke ko mai jinin biki shin me ko shin menene za ta yi da jinin al'ada da janaba da kuma biki me ya kamata su in ya dauke suka yi tsarki ko ba su yi wanka ba da sauransu Allah ta'ala ya datar da mu Allahumma hadina fi man hadai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qi anna wasrif anna sharra ma qadai فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالي لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين هلا منا توصلي لنا حدوة منا روحك الله قواك بيا وسبقاتو سنة الكيري الله قواك ولا ريمس مطلو لنسا الله منا روحك ونقصتا ومن البركة كقالا متى البركة كدورة من الإتلافية duka wanda yake rufin mu da sharri Allah ka isar mana akan sa wanda yake rufin mu da alkhairi Allah ka sada mu da alkhairin sa ya Allah muna roƙonka jihar Katagun Allah ka tabbatar mana da ita Allah ka tabbatar mana jihar Katagun Allah kuma ka sanya albarka a ciki Allah ka sada mu da dukkan alkhairin da jiha take zuwa da shi dukkan sharri da take zuwa da shi Allah ka raba mu da shi Allah muna roƙonka shuwa gabanin mu ka sa musu tausayi da wadata a cikin zukatan su ba su ikon yi tausayawa mutane da ainihin wadatuwa da abin da aka yanka aka ba su haƙoƙin su domin al'umma ta samu sauki rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanata wa qina adhabannar allahumma rabbana atina qusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin